Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da safiyar Laraba 25 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga Muhammad da kanin labarai.
To Sarfilu, ƴan majalisar dokokin Amurka na matsin lamba ga shugaba Donald Trump da ya ayyana cewa ana kisan ƙare dangi akan musulmi ƴan kabilar Rohingya. Kwanaki biyu kafin a sake zaben shugaban kasar Kenya, an harbi direban mataimakiyar babban jojin kasar. Za kuma ku ji cewa dangantaka tsakanin Amurka da Indonesia ta yi tsami.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. To bayan labaran duniya, za a ji cewa ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Adamawa sun shiga yajin aiki.
Ina son baka tabbaci da yawa sun mutu. Manyan nan ba su samun zarafi ne su shiga local government. Da gwamna zai iya zo local government ga irin halin da karamin ma'aikaci a local government yake ciki. Kuka zai yi dawaye.
Hukumar lafiya ta duniya ta gudanar da wani taro da ya haɗa da kasashen Afirka 5 a Abuja.
Hukumar ta kalubalanci hukumomin kasashen su yaɗa kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara, yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara.
Haka kuma za ku ji yadda zaman lafiya ya dawo ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da rikicin Boko Haram ya addaba a baya, sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda Sahabi Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Yan majalisar dokokin Amurka na matsin lamba ga shugaba Donald Trump da ya ayyana cewa ana kisan ƙare dangi akan musulmi ƴan kabilar Rohingya a Myanmar, kasar da akasarinta mabiya addinin Buddha ce wacce ake mata lakabi da Bama. A yan shekarun bayan nan, kasar ta Myanmar ta kyautata hulɗarta da Washington. Yanda hakan ke faruwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka na duba zaɓin ƙaƙaba takunkumi da suka haɗa da na tattalin arziki akan wasu mutane da kamfanoni da ake dangantawa da taimakawa wajen cin zarafin da ake wa musulmin ƴan Rohingya. Abinda muke ganin yana faruwa a jihar Rakhine babban cin zarafi ne, inji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka na yankin kudu maso gabashin Asia Patrick Murphy, yayin wata hira da ya yi da Muryar Amurka a jiya Talata, inda ya nuna takatsantsan wajen furta waɗannan kalamai. A kwanannan, Murphy da jakadan Amurka Scott Maciel sun kai ziyara jihar Rakhine, inda suka gani ido da ido abinda ke faruwa a ƙasar ta Myanmar. Amma duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni tare da ayyana sabbin matakan da za a ɗauka domin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika, ya zuwa jiya Talata, manyan jami'an gwamnati sun ƙi su ayyana abinda ke faruwa ga musulmin na ƴan Rohingya a matsayin kisan ƙare dangi kafin a bayyana cikakken nazarin da aka yi.
Kwanaki biyu kafin a sake zaben shugaban kasar Kenya, an harbi direban mataimakiyar babban jojin kasar Philomena Mwilu, inda aka rauna tashi a jiya Talata, a cewar 'yan sandan birnin Nairobi. An harbi direban ne a kafada, wanda kafafen yaɗa labaran cikin gida suka bayyana shi da sunan Titus Musyoka, wanda kuma wasu rahotanni suka bayyana shi a matsayin mai tsaron lafiya. 'Yan sanda dai sun ce babu wani rahoto da ya fayyace ko ita mai shari'ar Mwilu na cikin motar da a lokacin harin. Zaben da za a yi gobe Alhamis, idan Allah ya kai mu, shine karo na biyu da al'ummar kasar Kenya ke yunkurin yi zaɓe shugaban ƙasa a bana. Kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, domin a ce wata an tafka kurakurai. A watan da ya gabata, babban mai shari'a ƙasar ya ce ana yi wa alƙalai barazana tun bayan lokacin da suka yanke hukunci game da zaben farko. Shugaban ƴan adawa Raila Odinga, wanda ya janye takararsa daga wannan zaben, ya yi kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zangar nuna matsalolin da ke tattare da hukumar zaben ƙasar. An samu ɓarkewar tarzoma tsakanin 'yan sanda da masu bore, yayin da hukumomi suka haramta yin zanga-zanga a manyan biranen Kenya a makon da ya gabata.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar sun yi yunkurin dinke sabanin da ke kara fadada a jam'iyyar su ta Republican da ke mulki. Sabon rashin jituwan da ya kunno kai a jiya Talata ya faru ne a zuran majalisar sanatoci, inda Jeff Flake, mai wakiltar jihar Arizona, ya cicciki halayen shugaba Trump, ya kuma bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a shekarar da take tafi ba. Flake, wanda wannan shine wa'adinsa na farko a matsayin sanata, wanda kuma ya yi zama majalisar wakili har na tsawon shekaru 12, ya ce yaudara ce babba a ce yayi gum yana kallo ana ruguza muhimman batutuwan da suka sa Amurka ta yi karfi, yayin da ake barazana akai-akai ga abota da yarjejeniyoyin da suka samar da daidaito a duniya. Flake ya kara da cewa jam'iyyar Republican ta jima tana yaudarar kanta, inda take tunanin Trump zai sauya halayensa. Wannan suka akan shugaban kasar ta Amurka da ba kasafi ake ganin irinta ba, wacce kuma ta fito daga bakin sanata mai ci kuma daga jam'iyyarsa, na zuwa ne sawai bayan kairuwar rana da Trump yin yayi da shafin Twitter da wani sanata daban daga jam'iyyar ta Republican, wato Bob Corker na jihar Tennessee. A cewar Corker, wanda shi ma ya yanke shawarar cewa ba zai sake tsayawa zabe a shekara mai zuwa ba, bayan da ya kwashe shekaru 10 yana majalisar, samun mutum mai irin wannan tunani a matsayin shugaban Amurka abu ne da ke zubar da kimar Amurkan. A jiya Talata, shugaba Trump ya yi ɗabi'ar sannan ta garzayawa shafin Twitter, ya mayarwa da Corker martani, inda ya kira shi mutumin da bai cancanci ya jagoranci kwamitin harkokin wajen wato na majalisar dattawa ba, wanda kuma ba zai iya sake cin zaɓe ba a matsayin mafarauchin kare.
Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta na hawa kujerar naƙi a jiya Talata a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta daƙile wani yunkuri na tsawaita ikon da aka baiwa masu binciken harin makami mai guba da aka kai a Siriya. A lokacin kada ƙuri'ar da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi, ƙasashe 16 sun 11 sun amince a tsawaita wa'adin masu bincike zuwa shekara ɗaya, yayin da Rasha da Bolivia suka ƙi amincewa da wannan mataki, sannan China da Kazakhstan suka hau kujerar 'yan ba ruwanmu. A gobe Alhamis ake sa ran tawagar masu binciken za ta bayyana rahotonta a bainar jama'a, wanda ake sa ran zai fayyace wanda ke da alhakin kai hari da makami mai guba a ranar 4 ga watan Afrilu a garin Khan Shakhun da ke hannun 'yan tawaye a kudancin Idlib, wanda ya halaka tare da jikkata fararen hula da dama. Kwanaki uku bayan wannan lamari, Amurka ta kai hari ta sama a wani filin tashin jiragen soja na Siriya, bayan da Washington ta zargi gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da kai harin wanda ke dauke da isar gas mai cike da guba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, za mu fara buɗe taskar rahotannin namu ne daga jihar Adamawa, inda harkokin ƙananan hukumomi ya tsaya cik a jihar sakamakon yajin aikin da ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar 21 suka fara, waɗanda suka ce sun shafa watanni 5 babu albashi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Local government ba wuce 30 million a biya salaries kowane local government, me yasa ba za a biya ba? Amma ni ba abun da za mu fada, cewar ku tafi in kun ga dama ku tafi strike, in ba ku dama ba ku zama, saboda haka in an samu parish club mu biya ku, mun nuna masa duk abin da za mu nuna masa. Wallahi tunda nake a duniya ban taba ganin zama da akai na baran-baran irin wannan ba.
Wasu fusatattun ma'aikatan ƙananan hukumomi kenan a jihar Adamawa ke ma daura damarar su ma yajin aikin sai babu ta ga inda suka faro daga jiya Talata har illa masha Allah. Wannan yajin aiki dai tuni ma ya tsaya da hakokin mulki a daukacin ƙananan hukumomin jihar 21, inda kawo yanzu ma'aikata suka garkame suka tararin ƙananan hukumomin jihar, da ma yake gana da manema labarai. Comrade Haman Jumba Gatigal da ke ma zama shugaban kungiyar Tanogiya a jihar Adamawa ya ce abun takaici ne yanzu gwamnatin jihar ke ma sake fushinta akan ma'aikatan ƙananan hukumomi.
Watanni 5 da muke ce maka local government take bi, kaje kasuwa ka gani masu ƙananan shaguna duk mun cinye masu kuɗi, mun cinye jarinsu, yanzu kaje ba za su baka ba. ƴaƴanmu yanzu sun rashin lafiya, baka da kuɗin da zaka kai su asibiti, babu abin da zaka ci, baka da kuɗin da zaka biya haya, suna halin takaici, da yawa sun mutu. Ina so in baka tabbaci da yawa sun mutu, manyan nan ba su samun zarafi ne su shiga local government. Wallahi da gwamna zai iya zo local government ga irin halin da karamin ma'aikaci a local government yake ciki, kuka zai yi dawaye.
To sai dai kuma a nata martani gwamnatin jihar Adamawa ta ce fa ma'aikatan kananan hukumomin ba su mata adalci ba da suka zunduma cikin wannan yajin aiki. Kwamar Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yara labaran jihar ya ce bashin da ma'aikatan ke bi bai kai na wata biyar ba.
Wallahi alal haqiqa wa'annan kananan hukumomi ba su mana adalci ba.
Yan kungiyar ta Nolge kaman watanni biyar Adamawa ba a biya su albashi ba.
Ito wannan ba zai kasance gaskiya ne ba. Don ko ba su suka da ake bi ai ba duka kananan hukumomin bashin iri ne ba ne. Wayansu kananan hukumomin bashin na da yawa, wayansu kuma bashin na nan kaɗan. Amma gaba ɗaya akwai aniya, akwai kuduri, akwai kyakkyawan aniya, akwai kuma kyakkyawan kuduri na zamu biya su duka. Mu dai muna ba su haƙuri cewa gwamnati ne ta bi su bashi. Ba mu muka sa wannan bashin ba, amma gwamnati ne, mu ne a gwamnati yau. Kuma za mu biya kuma mun ɗauki hanyar biya. Wannan su sani.
Kwamar Ahmad Sajo kenan kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawan. Kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kare a wannan yajin aiki na illa masha Allah. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida da Ibrahim Abdulaziz. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar da wani taro a birnin Abuja da ya hada da wasu kasashen Afirka guda biyar da ke fama da kalubalen wasu cututtuka da ke sanadiyar asarar rayukan kananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya. Wakilin murya Amurka Nasiru Adam El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukumar lafiya ta duniya ta karfafa azumar kula da kananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar daga rasa ransu sakamakon cututtukan da akan iya magancewa da suka hada da zazzabin cizon sauro, sarkewar numfashi da kuma amai da gudawa. A wajen taron ƙasashe biyar masu wannan kalubale da suka hada da Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Demokuratiyyar Congo, Malawi da kuma Mozambique wanda aka gudanar a Abuja, hukumar ta kalubalanci hukumomin ƙasashen su yada kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara kamar hada ruwan suga da gishiri don masu amai da gudawa. Da kuma tsaftar muhalli don hana sauro yaduwa. Muhammad Musa Abubakar jami'in kiwon lafiya matakin farko ne daga Najeriya.
Akwai haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin WHO ƙasashe irin namu nan wadda ke gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kuɗaɗe masu yawa don tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta. Kuma ya kamata a ce tuntun dama an yi wannan.
Jami'i daga ɗaya daga ƙungiyoyin kamfen ɗin kiwon lafiya da suka halarci taron Dr. Jibril Labbo ya ce sanya iyaye cikin wannan kamfen ɗin na da muhimmanci don su ke tare da yara dare da rana.
Yan gari na, yan mutanen na, a koyar da su yadda ake ba su, ba dole sai sun yi karatun lafiya ba. A koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo ɗin gana malaria a wani akasin rapid test kit, a auna a ga malaria kuma a gwada musu da za a ba da magani. So kaga zai ya rage yawan mace-mace kwarai daga saboda amfani ta cewa mai yawancin mace-macen gane yara akan malaria da wannan cututtuki suka mutu ne sun kamu su ta asibiti.
Dr. Labbo, ya kuma bayan horar da su da za a yi ta wannan bangaren ya maganin magunguna kuma.
Idan ka duba wannan ƙungiya ya turu EU UNICEF sun ba da taimako na magungunan nan har dai a ce na wannan na magani na malaria din. An hito kuma da wanda aka ce ma amoxicillin disposable wanda ya kasance yanzu akai-akai aka raba, amma duk da haka nan yana da kyau ya kasance yanzu su jahohi ya kasance su dauki wanga program din su ƙara faɗaɗa shi.
Wani jami'in lafiya daga Malawi ya ba da shawarar amfani da kekuna maimakon babura don ratsa yankunan karkara ga kasashe marasa karfin tattalin arziki. Haka nan shi ma sakataren ma'aikatar lafiya na jihar Yobe Alhaji Hamidu Alhaji ya ce a yanzu jami'an lafiya kan samu damar ratsa a yankunan da a baya ba sa samun damar shiga don barazanar 'yan ta'adda.
A yanzu muna da ma'aikata na masu wannan ɗin ƙananan hukumomi wanda suke an ba su horo suna ba da gudunmawa gwargwadon hali ga wanda suke karkara.
Kamar irin ƙananan hukumomi na can yankunan karkara inda ma watakila babura ma ba sa shiga ballantana ba kai kayan lafiya cikin gaggawa.
To ma'aikatan lafiyan da suna na kowane lunguna ko hatta ma irin da yanzu yake da kalubale kamar su Guji Bagula ne su ma ma'aikata sun fara koma da taimakon kungiyoyi da muke tare da su kamar WHO, UNICEF da ita uwa uba gwamnatin jiha ana kokari gaskiya dan a san a tabbatar cewa kiwon lafiya ya isa ga jama'a.
Alƙaluma sun nuna Najeriya da Jamhuriyar Demokuratiyyar Congo ne aka fi samun rasa rayukan mutane musamman ma ƙananan yara sakamakon zazzabin cizon sauro tsakanin ƙasashen biyar. Nasiru Adamu Ali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adam El Hikaya. Yanzu haka dai al'amura sun fara daidaituwa a wasu garuruwa da ke a yankin tafkin Chadi tun lokacin da aka sake kwato garuruwan daga hannun kungiyar Boko Haram. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda ya ziyarci karamar hukumar Kukawa da ke jihar Borno dangane wa irin halin da ake ciki a yanzu.
garin kukawa kenan dake arewacin Borno kuma za ta haifatan arewacin Borno kenan inda za a iya cewa zaman lafiya ya dawo nan cikin dare ne da kuma ake wannan kide-kide da zaka ga mutane na ta takawa saboda tunawa da al'ada da kuma murnar zaman lafiya ya dawo a wannan yanki.
Na kuma shiga cikin kasuwar garin na kukawa wanda na soma da zan tada wasu ƴan kasuwa game da yadda suke ji da kuma yadda harkokin kasuwanci ke gudana kamar haka.
Yanzu a ran ina cikin kasuwar kukawa ko nan ba mana me kike yi
ko sai da fanke
ko sai da fanke ko
da wainan shinkafa
to da wainan shinkafa to yanzu kamar ya kasuwa take
alhamdulillah
to tun yaushe kike fara wannan sana'a nan
a nan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama a nan sana
to ya zaman lafiya yake yanzu
lafiya kalau
an samu zaman lafiya ko
lafiya kalau
ana samun kasuwa
alhamdulillah
to Allah ya taimaka
amin
sunana Abdullahi Baida
cikin gari na muke yanzu
ina cin kuka yin
kukawa kana sana'a shayi a nan shekara nawa
shayi a nan kimanin shekara 16
na'am shashi da kana zama shayi to wannan rikici ya shafi sana'ar ku ne
eh wannan rikicin kam gaskiya lokacin da yazo ya shafi sana'ar mu barin da muka yi gabaki da tukuna muka dawo yanzu da ka bude
to yanzu ya shanin rayuwa yana yin rayuwa cikin gare
ku gaskiya sai dai godiya yanzu kam gaskiya bamu da wani tardariya game da duk wani abin da ya faru a baya
me za ku ga gwamnati
gaskiya abin da muke so mu ga ma gwamnati dama gaskiya muna buri yazo ya ga mahallin mu yanda muke kuma da irin abubuwan da suka faru a baya so shine gaskiya tunda shi da kansa yazo da wani abu ba sai mun ga mu don shi da kansa ya zaga ya san abin da muke tare da shi a nan wurin
ganin cewa gwamnatin jihar Borno Khadar Barkan Shatima ya zaci wannan garin na kukawa tare da tawagar su masu dingin yawa hakan yasa na tambaye shi ko menene ma makasudin wannan ziyara
nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu mu ga yanayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan Boko Haram da yake da talauci a yi gine-gine asibitoci magarantu gidajen talakawa batun ruwa da kuma batun noma don mun je har doron baga kuma mun ga mutanen mu suna cikin farin ciki
yanzu dai abin da ya rage al'umman wannan yanki da ma arewacin Borno baki daya shine samun dangantakar zaman lafiya mai daurewa wanda zai ba su damar ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:17 na dare ga shirin mu na gaba
demokradiya a yau cikin shirin sakaci ko rashin sanin makamar aiki a gwamnatin Buhari ta sa aka dawo da Abdulrashid Maina bakin aiki jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da farko mun so mu duba alamun koma bayan tasirin kudi a siyasar Amurka kamun daga bisani muka sauya alƙibla masu sukan lamirin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a zaman ta ƴan dagaji irin su Dr. Ferogi da kenan Amurka suna bada misali kan furuci da kuma taki-takin jami'an gwamnatin ciki har da wani hoto na zaman tattaunawa tsakanin shugaban na Najeriya da takwarar aikinsa ta ƙasar Jamus a hoton sai ga tawagar Najeriya ta jera akan tebur kowa ya nade hannu sai ido yana takwarorin su na Jamus kama daga Angela Merkel har ƙasa kowa da takarda da alƙalami a hannu tawagar ta Najeriya fa ita ce ta yi tafiya ta je Jamus domin tattaunawa kan harkoki da suka shafi dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashen biyu amma babu mutum guda da ke rubutu babu mamaki Ferogi da irinsa za su iya nuni da yadda gwamnatin ta Buhari ta dawo da Maina bakin aiki su ce ai dama mun gaya muku wannan gwamnatin bata san abin da take yi ba da farko gashin fidar da Nasiru Adamu Elika ya hada mana
duk da zuwa yanzu tsohon jami'in fansho na gwamnatin Najeriya bai bayyana don zantawa da shi kai tsaye bayan in ka ɗebe wata zantawa ta yanar gizo da aka yada kusan duk jami'ai da ke alaka da batun na Maina sun nesanta kansu da dawowar tasa aiki wata takarda dauke da sa hannu mataimakin director ma'aikatar cikin gida Saliu A Bala ta ce an dawo da Maina aiki tun Satumba daga wasikar umarnin hakan daga ofishin shugabar ma'aikata Winfred Ita Oyo Umarnin Sallamar Maina daga aiki da shugaba Buhari ya bayar ya sanya babban daraktan hukumar wayar da kan jama'a na Najeriya Dr. Garba Abari bayyana hakan na daga manufofin yaki da zarmiya ne.
Ai ita hukumar yaki da cin hanci da rashawa sun fadi sun ce har yanzu wannan mutum suna nan suna hilar su kuma suna kuma yana nan a cikin waɗanda ake nema a kama su. Sai ka tsaya daga nan zuwa nan ba lokaci mai tsawo ba ka ga abin da zai zo ya kasance. Akwai dokoki na aiki wanda ya shafi shari'a wanda ya shafi wanda. Akwai kuma abin da idan kai kamar musamman abin da aka zarge shi akan yayi wanda kuma ita hukumar EFCC ta ce har yanzu tana zargin su akan haka ai ba don an dawo da shi ta hanki ya koma aikin ka ganshi ya boye ai shin da zance saboda haka wannan ka tsaya ka ga yadda binciken nan zai kaya sannan a yanke hukunci.
Idris Lawu kwararren jami'in karamar hukuma ne da yana da matakin da shugaba Buhari ya dauka sai dai a cikin hirar ya ce akwai sauraron rena a kaba
wannan action da ya dauka shine abin da ya kamata kuma alhamdulillah da haka yake wa gwamnatin din mu dai talaka muna tare da shi
me kike ga da yake wa gwamnatin wanda ku da ba ku gane ba
to abubuwa ne ga sunan kamar misali abin da ya faru kan badakallan da ya faru akan secretary da gamman nashi wanda an yi submitting final din har yanzu mun zuba ido duniya ta zuba ido ta ga me zai awatar
na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano yaya akai wannan gwamnati ta samu kanta cikin wannan yanayi ne
na bibi maganan nan ta Maina daidai gwargwado a jarida da kafafen yada zumunci wato social media na dan saurari wasu clip wato abin da na fahimta a cikin ta shine labudda a cikin gwamnatin shugaba Buhari wato manyan jami'an gwamnati sun rabu kashi biyu kuma da alama suna yakar junansu suna cin dindiniyar junansu maganar Maina ɗaya ce kawai daga cikin misalai da yawa wato idan aka bibi abin da ya faru da Maina za a fahimci haka cewar akwai waɗanda suke son su ga bayan Maina kuma suna son su kake da cewar suna son su taimaki gwamnatin Buhari wajen yaƙar rashawa da cin hanci akwai waɗanda suke so su kare Maina kuma suna fakewa da cewar suna son su taimaki gwamnatin Buhari game da yaƙar rashawa da cin hanci to amma waɗanda suke son su ga bayansa sun fi yin aiki tukuru sun fi tallata matsayarsa a duniya sai kuma waɗanda suke son su taimake shi suna yi a cikin kungiya-kungiya da rufe-rufe ko kuma aƙalla a ce da sakaci wajen bayyana wa duniya matsayarsa saboda haka abinda suka kafa mutane shine ana neman su kare kansa game da rashawa an neme su a gwamnatin Jonathan ga shi ana neman su a gwamnatin Buhari labudda kenan yana buƙatar ya fito ya kare kansa
to
amma ba a ji inda ya kare kansa ba sai a kawai ya amai da shi gwamnati duniya ta san ana neman sa ba a ji san da zai ya kare kansa ba a ji ya koma aiki ba karamin sakaci bane a bangaren gwamnati
wannan alama ce ta sakaci daga bangaren gwamnati kamar yadda kace son zuciya da ganin cewa waɗanda suke gwamnatin za su yi abin da ransu yake so yadda gwamnatin nan take a same shi a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari
ina ba da ko kadan akalla wannan yana nuna cewar akwai wasu hukumomi waɗanda su kuma suka raina wasu hukumomi kuma a gwamnati daya akalla komai girman ofishi na gwamnati tunda wani ofishin yana cikin yin aiki akan maganar nan to wajibi a zauna a haɗa baki da a haɗa kai haɗa magana ta zama ɗaya ko dai EFCC ta gamsar da wannan ofishin ko na wato ofishin shugaban ma'aikata ne ko ofishin sakataren gwamnati ne ko ofishin babban min shari'a na gwamnati ne kowanne ne wajibin su ne kafin ya rauni sarki su haɗa kai da EFCC ya gamsar da EFCC cewar wannan buƙatar neman nasa babu ita kuma ba shi zai ce babu ita ba iya titin shi ba ta ce babu wannan buƙatar amma wani igaba gaɗi ta mai da shi ya ba daidai ba ne.
Dr. Dukawa abin babu tabbas amma dai na ga ministan harkokin cikin gida General Dambazo mai ritaya ya mai da martani kan wannan batu amma kuma akwai kasidu da suka fito a jaridu koda na ranar Talata da suke nuna cewa Attorney General na Najeriya kuma ministan shari'a yana da hannu wajen rubuta takarda ko kuma wanki cewa a sake dawo da shi maina bakin aiki kuma in haka ne ai shi ministan shari'a nan EFCC tana karkashin sa bai tuntubi EFCC bane yayi gaban kansa inda gaske ne shi ya bada takardar wanki maina a ce maina dawo bakin aiki
wato wasu bayanan da na gani shine shugaban ma'aikata ta gwamnatin tarayya ta sani ita ta sa hannu ta yi rubuce-rubuce idawo amma yanzu da tsira ta taso ta faɗa wa duniya cewa ita ba ta sani ba amma waɗanda suke so su kare shi sun wato ba da takarda a asirce takardun fayil ɗin da aka yi rubuce-rubuce cewa a mai da shi.
Dr. Dukawa masu sukan lamirin wannan gwamnati da yawa sukan sun sha nuna alamu ko kuma dalilai daban-daban na cewa ita wannan gwamnati ta ƴan dagaji ce. Ba ka gani wannan alama ce ta ƙara tabbatar da abin da suke zargi?
Zargin da ake na cewa gwamnatin Buhari akwai ƴan dagaji. Wato wannan matsalar ta maina da iri-irinta suna da ƙarfafa wannan zargin. Cewa ko dai akwai rashin sanin makamar aiki ko kuma akwai waɗanda suke jin su ko ne suka yi ba abin da zai same su saboda kusancin sa da shugaba Muhammadu Buhari ko kuma akwai waɗanda suke jin tunda suna da kyakkyawar zuciya taimakon gwamnatin suke so su yi to babu abin da zai same su sai kawai su abu gaba gari to shine nake cewa ko menene dalilin su akwai kuskure a cikin yadda suke yin al'amura musamman irin wanda isa ce maina din nan wajibi su gamsar da mutane da bayanai kafin su ɗauki mataki ko kuma duk wani mataki da suka ɗauka babban al'amari shi ne in suna son a yadda cewar yaƙi da rasuwa da kayan yadda suke yi to magana koran maina kaɗai ba za ta wadatar ba sai dai su tabbatar da cewa in rashin gaskiya aka dawo da su to duk wanda yi wannan rashin gaskiyar shi ma a ga an kore shi idan kuma daidai aka dawo da su to duk waɗanda suke masa bita da kulle saboda wani amfani da a dalilin yana wa gwamnati wani amfani a banka da wannan bita da kullen da suke a ce ga ba wani abu ne ya ta sa ka a gaba ba ga dalili kuma a ɗauki mataki a kansu amma zancen a shiri a kore ki shi kaɗai ba zai taimaki gwamnatin nan ba.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yarda su za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Likaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Muhammad ya da mana takaitattun labaran duniya.
Kamar yadda aka ji a farkon shirin takaddama da ta kunno kai bayan da aka hana babban hafsoshin sojin Indonesia shiga Amurka ta jefa hudar da ke tsakanin ƙasashen biyu cikin tarzoma. An hana General Gatot Numantayo shiga jirgin saman kamfanin Emirates zuwa Washington a ranar Asabar a filin tashin jirage na Sokano Hatta. Yayin da ya kamo hanyarsa ta halatta wani taron kan yaƙi da ta'addanci a nan Amurka bayan goren gayyata da takwaran aikinsa na Amurka General Joseph F. Danforth Jr. ya aika masa wanda shi ne babban hafsoshin Amurka. Sanadai jakadin Amurka da mataimakinsa a Indonesia suka ba da haƙuri kan wannan lamari wanda ga dukkan alamu ya samu asali ne saboda matsalar da aka samu yayin tantance fasinjoji saboda tsaro. Sai dai duk da haka wannan matsala ta haifar da nakasu a hudar diplomasiyyar kasashen biyu domin shugaban sojin na Indonesia ya ki amincewa ya yi tafiyar a wani jirgi na daban da aka sanada masa bayan abin da ya faru a ranar Asabar.
To madalla masu sauraronmu a nan muke fara ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni da kuma muhimmancin shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tana gabatar da shirin. Da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Mr. Phil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.